Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Wasu sauraro, assalamu alaikum da fatan auna lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Ka Almasi Garba ne tare da Zahar Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Juma'a 20 ga watan Janairu. A babin rahotanni za a ji cewa a kasar Ghana ana wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abinda shi kansa ake iya ci a maimakon roba da leda da kan gurbata muhalli.
An yi takeaway da na sashe wato wanda in ka sha ruwan ka gara maka iya cinye wannan abin misali in ka lura da muna da wani askrim ko hazma akwai shi kana kasin biskit in ka sha askrim kana cin wannan biskit din.
Har ila yau za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar Ghana a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar Rockefeller ga shirin Majalisar Dinkin Duniya na ciyar da yara da tallafa ma kananan manoma.
Ya mu manoma muna da matsaloli da yawa dangane da aikin noma da muke ma muna ganin in muka samu wani taimako makamanci haka zai taimaka mana sosai.
Za kuma a ji ƙarin haske kan yakin neman zaɓe da Atiku Abubakar wato ɗan takarar jam'iyyar PDP ya kai jihar Oyo Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna tafa da rahoto na musamman wannan karan kan wani aikin rigakafin cutar corona na musamman a ƙasar Kamaru. To sai dai ba za mu iya kawo muku labaran wasanni ba a muna ahuwa. To amma kafin nan ga Zahara Aminu Fage da labaran duniya.
Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. A yau Juma'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin na shirin ganawa da takwarorinsa waɗanda a baya-bayan nan suka shiga cikin jerin ƙawayen ƙasashen yammacin Turai tun bayan mamayar da Russia ta ƙaddamar a Ukraine, inda wasu ƙasashe za su sanar da samar da ƙarin taimako. Ya zuwa yanzu Germany da Amurka na shirin samar da tankunan yaƙi na Leopard 2 da Abrams da Ukraine ta nema. Austin ya ce za mu sabunta alkawarinmu na haɗin gwiwa don tallafawa Ukraine wajen kare kanta na tsawon lokaci, amma bai ambaci takamamman sabbin kayan aiki ba. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya bayyana ƙararrar cewa abinda Ukraine ke buƙata shine a samar mata da tankunan yaƙi na zamani. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harhare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin kasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabaab ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49. Ya kuma ƙara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar 'yan ta'addan. Dakarun haɗin gwiwa sun fafata da mayakan a wata gona a yammacin ranar Laraba, in ji Arnold. Mun kai musu harin bazata ne a lokacin da suke sake haɗuwa a gonar Sheikh Kasim da ke kusa da yankin Dagahau da ke ƙarƙashin ƙauyen Hawadle a lardin Shebelle ta tsakiya na ƙasar, in ji Arnold. A yau Juma'a kasar Koriya ta Kudu ta ba da sanarwar kawo ƙarshen matakin amfani da takunkumin rufe baki da hanci, wanda shine ɗaya daga cikin manyan matakan yaƙi da coronavirus da suka rage a ƙasar. Hukumomin lafiya sun ce daga ranar 30 ga wannan wata na Janairu ba za a buƙaci mutane su sanya takunkumin ba, sai dai a asibitoci da shagunan magani da kuma cikin ababen jigilar jama'a. Kasar ta dauki wannan matakin ne bayan da aka samu raguwar adadin masu kamuwa da cutar a lokacin hunturu. Hukumomi sun ce sun shawo kan annobar. Ji Yong Mi, kwamishinan hukumar kula da cututtuka ta Koriya ta ce, tabbas za a iya samun karuwar lamura bayan canza dokar, amma idan aka yi la'akari da halin da ake ciki a Koriya yanzu, ba ma tsammanin za a samu wata babbar barkewar cutar. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Adadin waɗanda suka mutu bayan ruptawar dusar kankara da ta binne motoci a wajen wata babbar hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa a Tibet ya kai 13 yayin da ake ci gaba da aikin ceto inji hukumomi a yau Juma'a. Hotuna sun nuna yadda motocin haƙar dusar kankarar kusan rabin dozin suke tono dusar kankarar wacce tarinta ya kai tudun mita 3 wato taku 10 a bakin hanyar motar ta ƙarƙashin ƙasa da ta haɗe da birnin Yanci dake kudu maso yammacin Tibet da gundumar Medog. Tantanna tsaunin dusar kankara ya rufta a bakin hanyar mota ta ƙarƙashin ƙasa ne da yammacin ranar Talata inda ta binne direbobi a cikin motocin su. Yawancin su suna kan hanyar su ta zuwa gida ne domin hutun sabuwar shekara ta ƙasar China da za a fara ranar Lahadi. A jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya nanata gargaɗin da ya yi game da sauyin yanayi yayin wata ziyara da ya kai jihar California a lokacin da yake rangadin duba ɓarnar da ruwa da iska mai ƙarfi suka yi a baya-bayan nan. Shugaban ya yi alƙawarin bayar da ƙarin taimako daga gwamnatin tarayya tare da bayyana shirinsa na daƙile illar sauyin yanayi. Ya ce dole ne mu kashe kuɗi wajen ingantattun ababen more rayuwa don rage tasirin waɗannan bala'o'i saboda ƙaruwa suke yi. Shugaban ya ƙara da cewa mun riga mun ware kuɗaɗe daga dokar samar da ababen more rayuwa da na sanya hannu shekara guda da ta wuce.
To Zahra Aminu fage aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni. Kamar yadda aka ji, a ci gaba da yaki da gurɓacewar muhalli a ƙasar Ghana, za a fara wani shiri na maye gurbin abubuwan zuba abinci da abin da shi kansa ake iya ci a maimakon leda da roba waɗanda akan zubar kuma sukan gurɓata muhalli. Daga Accra ga Ritwan Abbas da cikakken rahoton.
Waste composition of plastics.
Yanzu adadin sharan robobi ya kai kashi 17 cikin 100 na baki ɗayan sharan gida daga 1992 zuwa 2008 a har shekara ta 2019. Sharan gida na robobi ɗin nan ya kama daga kashi 7 zuwa kashi 2.8 a shekara ta 2008 da kashi 17 a shekara ta 2019. Ma'aikatar ta nuna cewar ana haɗiyar garbishin robobin da yawa a dalilin amfani da robobi din da ake sa abinci ciki, abin da ke yi wa lafiyar bin adam lahani. Wata daraktan tsari na nuclear company mai sarrafan cimaka da ababa masu narkewa na kasar Ingila, Helen Sibet, ta ce roban sashi da ke ɗauke da melin ruwa 70 wadda kuma ake iya canye shi, yinsa ya haɗa da kashi 20 na ciyayin teku da wasu tsirrai, abin da ya saura na ciyayin teku kashi manin aka saka wurin sarrafan fakin take away ne gushewa. Dalili da ya sa muke amfani da ciyayin teku shine yana da yawa cikin duniya, kuma yana saurin tashi, yana samar da iskan carbon, sannan baya buƙatar taki ko ruwa mai kyau kan ya girma. Muna jin daɗin aiki da ciyayin na teku a matsayin kayan aiki. Na sadu da wannan malami da ya shede wannan sabon sarrafan sashen ruwa da abincin da za a iya ci. Na yi masa tambaya a kai.
An yi takeaway da na sashe wata musamman shi aka fara yi, wanda in ka sha ruwan ka ga za ka iya cinye wannan abin. Misali in ka lura da muna da wani ice cream ko hazuma, akwai shi, akwai an yi sharan sashen biscuits. In ka sha ice cream kana cin wannan biscuit din.
Ko lalle yana da kariya ga abin da wata laboratory technician Haulata Yakubu take cewa.
Seaweed wanda ake ce ma sharin ruwan teku yana da muhimmanci da yawa da ya mutane muka muka yi amfani da shi ko muka ci zai mana amfani jikin mu gano kamar yana da vitamins kamar vitamin K vitamin D da kuma ions minerals kuma kamar zinc da antioxidants wanda yake tanyo kuma shi tarin nan ma ko kai mutum baka ci ba ana gamawa kuma cikin abincin dabbobi yana ba dabbobi su yi lafiya ana sawa cikin kasa a fertilize wuri
wannan wani babban nasara ce wurin yaki da robobin sashed da ya addabi duniya Radwan Allah Muftar Abbas shin Hausa na muryar Amerika Accra Ghana
to a gaida Ritwan har yanzu dai muna Ghana inda za a ji tsokacin masu ruwa da tsaki kan saka kasar a jerin kasashen da za su amfana da gudunmawar gidauniyar Rockefeller ga shirin Majalisar Dinkin Duniya na ciyar da yara da tallafa ma kananan manoma daga birnin na Accra ga Hawwa Abdulkarim da cikakken rahoton
Samar yara 'yan makaranta miliyan 1 ne ake sa ran wannan shirin zai shafa kai tsaye a kasashe kamar Benin, Ghana da Honduras. A wani bangare na kokarin karfafa shirin samar da abinci a makaranta ga miliyoyin yara. Har ila yau shirin zai tallafa wa kananan manoma ta hanyar karfafa gwiwarsu wajen samar da abinci na cikin gida sannan ya wayar da kan masu dafa abinci a makarantu game da tasirin abinci mai gina jiki ga yara. A sanarwar da gidauniyar Rockefeller ta fitar ta bayyana cewa shirye-shiryen ciyar da makarantu zai taimaka wa yara miliyan 388 a duk duniya kuma zai tallafa wa aikin noma na yanki kasuwanni da abinci mafi inganci don samun lafiya da abinci mai gina jiki da ilimi a cikin wurare da ake fuskantar talauci manoma a Ghana dai na ganin shirin zai taimaka wa harkokin noman su
Abdulrahman Mustafa ina jin wannan abin in yazo manoma mun ji dadi kwarai don saboda akwai lokacin an yi noma an kare abinda zaka taimaki kanka ma cikin zamantakewanka ma akwai wahala saboda yanayi na gona mun duka mun san lokaci to mun manoma so dewa an kawo abu haka yana taimaka mana wurin ababa dewa koda kankani ne yana cika mana ido
gaskiya mun manoma muna da masaloli dewa dangane da aikin noma da mutuma muna gane in muka samu wani taimako makamanci haka zai taimaka mana sosai ne in ka duba ta wurin sayin fertilizer ta wurin sayin chemicals da sauran da ainihin mashinoni da muke harvesting shi combine harvesters da sauran su duka masala ne ga mu manoma nan ainihin Ghana da Africa duk baki daya
Malam Jafaru Dan Kubiya mataimakin daraktan binciken yanayi da kare martabar abinci ya bayyana tasirin da wannan shirin abinci a makarantu zai taimaka wa yara haka kuma bangaren noma
wannan program hanyoyi uku na farko yana taimakon yaran makaranta sosai yana taimakon manoma sannan yana taimakon ɗan kasuwa yau in mun dubi tsarin da akai na wannan program ya cancanci a lura da yanda manoma ke noman su a kuma kawo su ya an iya a samu kungiya na manoma a gama su da makarantayyen da ke kusa da Dr. Nasu Yanki
Shirin abinci a makarantu kungiyar kasashe 73 ta himmantu wajen tabbatar da cewa nan da shekara ta 2030 kowani yaro a duniya ya samu abinci mai gina jiki Hawa Abdulkarim Yankwani a murar Amurka daga Accra Ghana
To a gaida Hawwa daga Ghana kuma bari mu ketara Najeriya inda za a ji ƙarin haske kan abubuwan da suka faru da kuma waɗanda suka biyo baya bayan da dan takarar shugaban kasa na jam'iyyar PDP Atiku Abubakar ya je jihar Oyo yakin neman zabe gwamna Shehi Makinde ya ki halarta kuma Atiku ya alƙawarin mayar da kudu maso yammacin Najeriya cibiyar hada-hada a Najeriya daga Ibadan ga Hassan Umar Tambuwal da rahoton
Dan takarar shugaban kasa a tutar jam'iyyar PDP Atiku Abubakar yayi yakin neman zabe a Ibadan inda yace zai mayar da shiyar kudu maso yammacin Najeriya cibiyar masana'antu sai dai Farfesa Bello Badana Jami'ar Sokoto mai fashin baki a Najeriya yace ba ta yiwuwa
dama wannan shi a babban matsalolin yan siyasa mu na wannan lokaci domin su samu kuri'a ko wani irin alƙawari suna yi wanda sun riga sun san haka Allah kariya duk wanda kai baka iya cire cibiyar kasuwanci daga Kano ka kai wani wuri a Najeriya ko lokacin su tafa Badewa yana shugaban kasa Kano ne sun kai ba su yi NPC ba amma kuma Kano na aci biyar kasuwanci domin nan mutanen Cameroon za su zo Niger Chad daga nan har Mali to kuma in kai nan ga anan mutanen kudancin Najeriya su ma za su ko lokacin da aka kokari aka hana wutar lantarki domin kamfunan Kano su gurgunci bai hana za Kano zama ci biyar kasuwanci ba to aka ya alƙawarla ne domin yana son kuri'unsu ko kaka
Professor to idan yace zai mai shita cibiyar masana'antu fa
to idan yace zai mai shita cibiyar masana'antu to su ko mutane arewa ni zai musu yawan kurgo gaba daya na wadanda suka yi register yana arewa ta yamma to babban abin da yau ya sha mu mun yan Najeriya kai manyan abubuwa sha'anin tsaro da tattalin arziki sannan haɗin kan kasa
gwamnatin jihar Oyo engineer Sheyi Makinde ya kaurecewa gangamin yakin neman zaben Atiku Abubakar sai Professor Yahaya Tanku Baba na tsangayar kimiyyar siyasa a jami'ar Sokoto yace hakan wata mununi yace cewa gungun gwamnatin nan guda biyar ba su canza matsayin su ba
wannan yana nuni ga cewa wannan matsayar su wannan gwamnati biyar daga jami'ar PDP matsayin su bata canza ba suna nan kan bakan su na jayewa da kuma kaurecewa duk wani abu da ya shafi yakin neman zabe na Atiku Abubakar muddin ba sulhun ta ko aka biya musu bukatun su kamar cewa wani babban daka su ne ga ita jami'ar PDP ga shi dan takarar jami'ar PDP wato Atiku Abubakar sane karfin da dake da shi a cikin jami'a a jihar shi a kuma tasirin da yake da shi cikin mutane da kuma tasirin da yake da shi na amfani da karfi na mulki da ma'aikatu da na kudade wayanda su ne ga al'ada aka saba amfani da su to wannan abin da ya faru a jihar Oyo yana nuni da irin gagagar da aka ja tsakanin wayannan gwamnati da shi kuma Atiku Abubakar
ba ka ganin cewa wannan kauri sai ma gangamin Atiku Abubakar zai iya jawo mashi gwamnatin jihar Oyo Makinde illa shi ma a zaben sa karo na biyu
lalle zai iya jawo mashi illa saboda abin nan tafaka abin da faruwa a jihar Oyo shine ɗayan jami'ar PDP a cikin jihar Oyo sun rabu gida biyu
Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya
to gaida Hassan yanzu kuma ga rahoto na musamman
Hukumar lafiya a kasar Jamhuriyar Kamaru haɗin gwiwa da kungiyar UNICEF da kuma UNESCO ta lafiya na duniya sun gudanar da alluran rigakafi karo na uku wanda ake gudanarwa a kasar Jamhuriyar Kamaru akan cutar nan ta coronavirus wanda take addaban al'umman duniya baki daya Alhaji Habibu Inuwa ya yi daga cikin wanda ya karbi wannan allurar ta rigakafin ga abin da ya faɗa mini a yayin da ake zurmuka masa wannan allurar
na farko daukan shi vaccine da nayi na farko ni da kaina da na dauka da mai bani tsamman zai mun aiki ba ina tsamman ƙaryan turawa ne sai naga cewa inda nayi sai na ji jikina ni ma kaina da aka kwana biyu uku sai na ji dan kananan mashakun da nake yi da waɗansu mura sai na ji sun bar ni na ce a shi abin daidai ne maganan sunan haka ne yana aiki to na biyu abokanai nan da ba su ɗauka ban da muke waɗansu harkar kuna da su su a kwanakin nan kowa yana kukan cewa mura suka je likita aka yi musu tasiri aka kama musu cewa suna da wannan ciwon sai na taso na ce to gwamma na yi na uku to da yi na uku yau ana tafiya kwana uku wallahi malam awal atishawa da tari just ya guje ni dama ne fama da wannan atishawa da tari wajen zai kamar shekara amma da ne rigakafin nan na uku chak ya gudu kaji dalilin himman da ya sa na je na yi na ukun nan amma ni kan na roƙon dukkan al'umma kan wanda ba su samu suka yi ba su je ko na farkon na a fara yi musu su gwada su gani za su ga himmansa kaji dalilin da ya sa na yi na ukun nan
Alhaji Garba Abubakar ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a ƙasar Jamhuriyar Kamaru musamman ma a ɓangaren kiwon lafiya shi ma ga abin da ya ce.
Tambayan da kai ina da fa'ida domin abin da ya sa abin da mutane ba sa ganewa yanzu zaton korona nan har yanzu dai ba a gama ba a gama da shi ba. Abu ciwo ne wanda dole ya ba wa kasashen Afrika wanda ba su da karfi ya ba su tsoro, domin ya tashi dawowa wata gida zai dawo mana da karfi. To shi isa kaga ita kungiyar kiwon lafiyar duniya bata ta ci gaba da tambayan cewa kasashen Afrika su ci gaba da yin wannan vaccine. Shi vaccine nan rigakafi ne, domin ko za ta zo ta same mu ya zama da cewa mun yi rigakafi kuma ba zai zo mana yadda muka fara ganin ta a shauran kasashe ba. Don kasan ciwo ne wanda dole mu ji tsoronta. Mu Afrika ba mu da kayan aiki, ba mu da kayan kariya, ba mu da komai. To shi isa kaga kasashen mu kasan Afrika, kuma mai kasan mu kasan Kamaru yace a yi kokari mutane su jirki wannan allurar rigakafi sabila da kariyan wannan cuta. Amma ba a ce dole ne a kan al'umma ba, aka ce wanda ya yadda ya yi wannan allurar rigakafi, wanda yake kuma kada a tilasta masa. To ka je rigakafin da kasan muka ne yake, domin mu kare al'umma, kuma ya zama dole ne a kan mai kasa kare al'ummansa da abin da yake cikin kasarsa.
Shugaban kungiyar gudanar da allurar rigakafi na cututtuka a kasar jamhuriyar Kamaru haɗi da coronavirus din Alhaji Baba Mustapha shi ma ya mini ƙarin haske kan irin yadda ake gudanar da allurar rigakafi a kasar jamhuriyar Kamaru.
Yanzu ga sunan muna shi rigakafi ne na corona na uku, wanda daga kafin na corona na uku, domin cewa kasan Kamaru sun ga cewa dewa ba su yi ba, to shi sa yanzu kuma dewa kuma su amince kuma suna zuwa ana yi musu wannan alluran din.
To amma wannan karo na uku ne,
eh wannan karo na uku ne, domin abin da yasa, domin na biyun nan kasan mutane dewa su sa siyasa a ciki, domin su bangaren su sa Kamaru ta fadi cewa gwamnatin kasan Kamaru ta kashe al'ummanta. Yaya gwamnati kashe al'ummanta da wa zai zauna da kuma zai ba mai iko? Shi nan dewa suka fahimta kwace lalala waɗannan maganan da ake nan maganan siyasa ne, kada sa siyasa ya bata kasa. To shi sa dewa kuma suka kawo suka sita gara yanzu kan gara mun yi.
To amma an ce akwai wani kuɗaɗe da ake barwa na corona idan mutum ya allura, shi ne akwai kashin gaskiya wannan ko kuma
ba kuɗaɗen da ake barwa? Wato tun da farko ne wannan da suna kiran shi filet fusio. To wannan filet fusio din domin wancan na farkon nan kasan dewa an zauna gida ba yi wani kasuwanci ba, shi da wuce a tun da yake haka ne gara an taimake mutane talakawa kadan kadan. To wani kudin jima nawa ne jaka dari da 90 ne da 90? To cikin jaka dari da 90 na raba shi kashi uku yake yi, a baka 45, na biyu kuma a baka 45, na kudin ne kuma ake baka gumiyan din gaba da yanzu.
To yanzu an ba wa kowa da kowa wannan kudi a karo na uku nan, ko kuma a kowa da kusa?
A wannan karo kan ba mu kowa ba, wannan karo kan ba mu kowa dala ba. Abin da yasa, domin da koyi wata kungiya ne tana taimakon filikoki ana saman cewa kungiyan corona ba kungiyan corona ba ne, wannan kungiyan din da ba suke na development ne wadannan.
Amma ana zargin ku cewa kaman kun kwanta akan wannan kudaden?
A sam ba wani kwanciyar da muka wannan kudin din, ba mu yi ba sam, kada wani cewa an kwanta akan kudin da ba wannan kudin ba ne. Wannan wani sashi ne development da suke ba da kudi ma telecoki domin cewa taimake su.
Shugaban shiyoyi uku na kasar ta Kamaru shi ma ya yi min ƙarin bayani ga abin da ya ce a cikin wannan hirar da muka yi da shi.
Malam Jibrin, barka dai.
Barka da
rawa. Gashi kuna ta wannan aiki na allurar rigakafi karo na uku kan maganar coronavirus.
Hakika.
Ya mutane suna karɓan wannan allurar?
Hakika mutane suna karɓa. Yanzu haka ma da kake min wannan tambayoyi daga gidan fursu da nake, duk ƴan cikin gidan kurkukun din suna ta yin alluran din na rigakafi. Don shi alluran rigakafi a ƙasan Kamaru ba wai a ƙasan Kamaru shi cuta yake ba. Mutanen da suke zuwa daga ƙasan waje suke zuwa ziyartar ƴan uwansu a nan, su suke saukowa da cutattakin din nan. Don nan da babu, yanzu an samu mutane 55 da suke dauke da wannan cuta ta tikin ne.
Sabobi kenan.
Sabobi. A zuwan ƴan Turai da suke zuwa ga hutu ziyara. To wannan ne.
Kasancewan an samu mutum sama da 55 wanda suke dauke da wannan cuta. To ya kake ganin al'umma an da kuke bin gida-gida da kuma da jinyaji domin gudanar da wannan allurar? Ba a yi muku wani korafi?
Ba korafi. Wadansu dai su ce su ne ga su yi dose normal ba da su yi ba, waɗansu kuma su ce su na farko kenan magwammaye musu saboda rigakafi ne karabin ya zo ya dauke su ba zato ba tsammani.
To amma akwai wani kula da aka ce an bayar akan wannan cutar ta corona, shin yanzu ba kuna mika wannan kula ne ko kuma
batun kudi? Ni ban taba jin batun kudi da aka bayar a raba ma jama'u ba, sai tun da nake cikin wannan kungiya na shi vaccine a kasan Kamaru ba taba mika mini wani kudi a ce ku raba ma jama'u ba. Kudin da jama'u suke magana an mika a raba ba mu san daga ina fito ba, don bai bi ta hannun mu ba mamu.
To amma kana ganin wannan allura kyauta kuke yi ko kuma ana biya wadansu kuɗaɗe ne ga kuna kan kula da hannun talakawa?
Ba dala da ake karba hannun talakawa, taimako ne da ake kawo a taimaka ma jama'unmu, a taimaka ma 'yan uwa dukansu gabaki daya. Ba dala da ake karba gurin kowa, allura ta banza ce.
Alhaji Aljanashi ɗaya daga cikin 'yan adawa a ƙasar jamhuriyar Kamaru shi ma ya tofa albarkacin bakinsa ga abin da ya ce.
Wani abin na kasashenmu na Afirka ko kwanci na ƙasar Kamaru ma tukuna a keɓance ma kan kawo ma Afirka gaba ɗaya. Wato yana kasancewa ne waɗansu allurori irin na rigakafi haka, wato ba mu ake yi shi kamar kyauta. Tukuna korona nan shi kai da cewa daga binciken da muka yi kai da cewa bayan an ba mu shi kyauta da ko ni ɗan kuɗi kuma da ake ƙarawa a kai kamar dai wato cutar ɗin dama. Wani siyasa aka fara yi da shi da wannan cutar ne akan cewa yanzu shi zama muna kamar dole ne wato duk wannan allurorin da aka ba mu na rigakafin ya kasance ya kare a wani lokaci, wato duk an soka sai kaga cewa kan lura an ga irin soka wanda suke ma mutane sai su soka maka su dauki kuma shi dan kwalban din wanda da ruwan yake ciki sai su mayar a cikin fosan shi kamar dai wato ana lissafi. Wato dai a takaice mu a siyasance mun ga cewa ba wai domin cutar korona na nan bane, kuma wato wannan je kasance ma gaskiya al'amarin kenan wato ya fito wato ita cutar korona nan kamar kikkiro ta aka yi saboda samu waɗansu kuɗaɗe kuma raba mu waɗansu irin mutane da kuma waɗansu amfanin da za a yi ko kuwa samu wani dama hallakar da al'umma da yawa. Domin da mamaki a kasan Kamaru ka san kuɗaɗe dubbunai ne biliyar kuɗaɗe da aka sata a al'amari aka wannan al'amarin cutar ne. Aka yi bincike aka samar da irin kuɗin da ya ɓata da irin kuma waɗanda suka ɗauki waɗannan kuɗin aka tura ma shugaban ƙasanmu na Kamaru wannan takardar. Ake ce an yi bincike an kare ga wanda suka sati kuɗi ga daidai adadin kuɗin da suka sata, sauran shugaban ƙasa kawai ya bada baki wato a kira su a koto a tambaye su din ku kai da wannan kuɗin bisa kuma ku ka ɗauku.
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga ƙasar Kamaru.
To a gaida Awal, kafin mu ci gaba a ɗan saurari wannan. Wannan haka yake da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice.
Jama'a wakilan kasashe 50 ciki har da dukkanin membobin kungiyar tsaro ta NATO na taruwa a sansanin sojan saman Amurka na Ramstein dake Germany domin tattauna hanya mafi dacewa ta taimakawa Ukraine yayin da take fafatawa da mamayar da Russia ta yi mata kusan shekara guda. Jami'an soji na Somalia sun sanar a jiya Alhamis cewa sun kashe 'yan ta'addan kungiyar Al-Shabaab 69 a wasu harare biyu da sojoji suka kai a kudanci da tsakiyar kasar. Kakakin ma'aikatar tsaron kasar Brigadier General Abdullahi Ali Anod ya ce a wani sumame na haɗin gwiwa tsakanin sojojin kasar da mayakan ƙawayenta tare da kuma abokanan hulɗar ƙasa da ƙasa a yankin Shabaab ta tsakiya sun kashe mayaka aƙalla 49. ya kuma kara da cewa sojojin gwamnati sun kuma kwace makamai daga hannun kungiyar ƴan ta'addan.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirmu na wannan lokacin, sai kuma gobe da safi idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Zahara Aminu Fage da Tatiya ne gabatar da shirin, da producer mu Dadi Balawi da kuma injiniya mu na yanzu, ni Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.